نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كانوا وتا أكو جواتا جماد الأولى شكرة دبو إيرة أريه لدى أربعين دا أكو هجرة من زنسيرة نب محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة شيني كميداتي دا بكوي قواتا انشاء بيو شكرة دبو بيو دا أشيرن دا شكرة ميلادية يوم وزام تقبل كراتوني إن شاء الله تعالى أتكلتابكم من البركة لتاف وقاية الإنسان من الجن والشيطان واللفر باب مال ابن الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى كابم تقبل كراتو أكوي ليه لغتكين يوم واندا مكي سلا دشي كسان كودي وشي كسان ينا يوان زماء ننسان غبا نمار ونباون الله ذاهو غنشي بادي مرزكي جيا yake cewa da Allah a gaya wa ƴan uwa an mai transfer ne soja ne ce an mai transfer daga nan Kano ya koma Bauchi ce to da Allah a sanar da ƴan uwa kwana bi za a daina ganin sa ina fatan ai masa addu'a ta fatan alkhairi Allah madaukakin sarki yasa hakan shine mafi alkhairi dan ji ya faɗa kuma na manta ban sanar da ƴan uwa ba Allah madaukakin sarki yasa mu dace amin dan uwa idan ba manta ba mun tsaya ne a hadisi na 7 a cikin al-faslu thani inda malam yake mana bayani game da dalilai na shari'a karkashin hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da suke tabbatar da hakikanin shafar aljani ga dan adam zamu tashi hadisi ne na 8 insha Allah ta'ala malam yace an Uthman ibn Abil As radiyallahu anhu qala dan karbo daga babban sahabi Uthman ibn Abil As Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda kale yace lamma sta'malani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala at-ta'if lokacin da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya sanya ni a matsayin gwamna ko hakimi ko wanda yake kula da garin Ta'if ja'ala ya'ridu li shay'un fi salati yace sai wani abu ya rinka bujiro min a cikin sallata a lokacin shine shugaba shine kamar a ce gwamna ko mai kula da garin gaba ɗaya to ka'ida wancan lokaci duk wanda yake shugabanci shi yake limanci shi yake alƙalanci shi yake kula da duk abin da ya shafi sha'anonin mutane gaba ɗaya da na addinin su da na rayuwar su shugaba shi yake yi gaba ɗaya daga baya ne aka bambanta siyasa da kuma addini wanda suke kula da addini daban malamai kenan wanda suke kula da rayuwa daban kuma sune ƴan siyasa da sarakuna amma da duk abin da yake saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gudanar da abubuwan shine limamin shine sarkin shine gwamnan shine alƙalin duk shi yake yi sallallahu alaihi wasallam to lokacin halifofin sa shirye su ma haka abin ya ci gaba da tafiya daga baya shine sai aka rinka samun sarakuna wanda ba su da ilimin addini saboda haka dole sai sun jawo malamai na kusa da su su ba su alƙalanci da wanda za su rike musu fatawa da sauransu to Usman ibn Abil As shine gwamna a garin Ta'if saboda haka yace lokacin da yake wancan shugabanci na garin Ta'if sai ya kasance duk lokacin da ya shiga sallah abin yana bujiro masa ne a cikin sallah kamar yadda malami suka tabbatar sai wani abu ya rinka bujiro masa ta yadda baya iya samun tabbatuwa ya sallace yadda ya kamata har ya sallace ya gama to yana cikin waswasi da shakka da kokonto har ya sallace ya gama yace hatta ma adri ma usalli hayya kasance ban ma san abin da na sallata ba kuma kullun haka sallarsa take idan yana waje yana cikin harkokin sa babu abin da yake bujuro masa amma da zarar yayi kabbara harama yace Allahu akbar kuma shikenan yace falamma ra'aitu dhalika lokacin da naga hakan abin ya kici ya kicinyewa rahiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala sai na tafi wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nace da shi fa qala da naje wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai annabi ya ce da ni ibnu abil as a ibnu abil as kuma nake gani kamar ba wuce ce wani ne kuma yanzu me ya kawo ka tunda ya san shi ne gwamna Taif yana kula da ita me kuma ya kawo shi yanzu to shine ibnu abil as kai ne qultu na'am ya rasulullah sai nace eh ya manzon Allah ni ne qala sai annabi ya ce da shi ma jaa bika me ke tafa da kai me ya kawo ka qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah aradali shay'un fi salati ya manzon Allah abinda ya kawo nazo in kawo kukan wani abu ne da yake bujuro min a cikin sallata ya hana ni jin dadin sallata gaba daya hatta ma adri ma usalli har ya kasance ban ma san abin da na sallata ba qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace zaka shaytan ai wannan abin da kake ji wannan abin da yake bujuro maka ba wani abu bane shedani ne sai yace udu kusanto matso kusa da ni yace fa da nautu minhu sai na matso kusa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fajalastu ala suduri qadmi sai na zauna akan kirjin kafafuwata irin zaman da ake ce masa zaman raqumi ya zauna ya dora mazaunansa akan digadigansa haka ya kafe kafafuwansa a gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dab da shi qala yace fa daraba sadri bi yadihi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanya hannunsa mai albarka yadda ki kirjina haka da dan karfi wata fala fi fami sannan yayi tofi ya tofa yawunsa mai albarka a cikin bakina sallallahu alaihi wasallam wa qala sannan sai annabi ya ce ukhruj adu wallahi fita daga jikinsa makin Allah fita ka bar jikinsa makin Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa haka ga wannan sahabi fa fa'ala zalika thalatha marratin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aikata haka sau uku ya matso kusa da shi sai yayi tofi a cikin bakinsa ya ce ukhruj adu wallahi sai dai haka har sau uku thumma qala sannan sai annabi ya ce masa alhiq bi amalika sai je ka cigaba da aikinka koma kan aikinka ka cigaba an gama ina fata an fahimta yawa yace kuma kawai ka cigaba da aikinka qala fa qala usman sai usman ibn abil as yace fali umri ma ahussuhu khalatni ba'd yace fali umri wannan kalmar ta fali umri laraba suna amfani da ita ne domin karfafa magana ba dan rantsuwa ba dan abinda umri take nufi shine rayuwata da rayuwata ba kuma a rantsuwa da komai sai da Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki shi yake da dama ya rantse da duk abin da ya ga dama idan Allah ya ga dama sai ya rantse da rayuwar ɗaya daga cikin bayinsa kamar yadda ya rantse da rayuwar annabi ko tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to amma ni ko kai ba zan rantse da tawa rayuwar ko da taka rayuwar ko da rayuwar wani mai girma ba ana rantsuwa ne kadai da Allah madaukakin sarki to shi yasa sai malamai suka ce fal umri karfafa magana ce ba wai rantsuwa take nufi ba yace ma ahussuhu qalatni ba'du bana tsammanin na ƙara jinsa tunda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin wannan abu bai ƙara zuwa min ba wannan abin da nake ji a cikin sallah ya tafi matsalar da nake samu shikenan sai ta baggare ni to wannan hadisi wannan riwaya da malam ya kawo tana cikin sahih riwaya ce ingantacciya wanda ibnu majah rawaito ta haka nan a cikin kitabu tibbi babul faza'i wal arqi wa qala fi zawaid ya fada a cikin littafin sanad zawaid ya ce isnaduhu sahihun rijaluhu thiqatun haka ne imam al-hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa kuma ya inganta shi to wannan hadisi ɗan uwa ya zo a cikin riwayar bukhari wanda shi usman din da ya kawo ƙara wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya rasulullah inna ash-shaytana hala baini wa baina salati wa qira'ati wata riwaya kuma da aka tazo yace ya rasulullah inna ash-shaytana abinda yake damuna shine hakika shaydan hala baini wa baina salati wa qira'ati ya fa shiga tsakanina da tsakanin sallata da tsakanin karatuna na alqur'ani yalbisuha alayyana takuda min su ya gauraya min su saboda shi usman ibn abi al-asin ya daga cikin makaranta daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alaramma ne gangara to amma duk lokacin da ya shiga cikin sallah da ya fara karatun sallah shikenan kawai sai karatu ya rikice sai shakka sai dauko ayar gaba sai sa ta a baya irin waɗannan abubuwa alaramma ne iya alaramma in yaje yana karatu shikenan aka zauna tukuri ba wanda ya sai ya ci gyaransa to amma sai ya shiga cikin sallah kuma sai abin ya rikice ina fata an fahimta to shine abin yake damun sa ya san dai akwai matsala wannan sallar gaba ɗaya sai ka sa jin dadin ta sai ya rinka tunanin cewa wannan ayar da ya karanta daidai ce ba daidai bace wannan kalmar da yasa haka ce haka sai ta kun gaba kun baya to shine sai kawo ƙara wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wannan ai zaka shaytanun yaqulu lahu khunzubun ko khinzabun ko khanzabun duk malami suka ce halatta a karanta shi aka yace ai wannan abin da yake damun ka wani shaydan ne da ya shiga jikinka mai suna khinzabun sunan shaydan kenan annabi hatta sunan shaydanin ma ya sani sai da ya ga masa ce sunan shaydan kenan khunzab ce abin da yake maka kenan a wannan ruwaya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa idza ahsastahu duk lokacin da ka ji shi to kai a'udhu billahi kai tofi bangaren hagunka sau uku a cikin sallah a cikin sallah dan uwa ina fata an fahimta yawa babu laifi idan ka ji wasu wasiye maka yawa a cikin sallah ka kasa nutsuwa a cikin sallah ka babu laifi kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai tofi bangaren ka nagu sau uku ya halatta a wannan ruwaya haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanar da Usman ibn Abi al-As shine sai malami suke cewa na farko dai wannan hadisi yana karantar da mu ashe a shafar aljani da yake wa dan adam wannan abu ne da yake na zahiri hakika babu abin da yake kora wannan abu na biyu har yakan kai shedani saboda lalatar sa har yakan kai ya kokarin rikitawa mutun tilawarsa ko alqur'ani sa ko abin da ya kama da haka yakan kai haka saboda idan ya fahimci kai ma abocin alqur'ani ne babu abin da yake maka zafi babu abin da yake maka dadi kamar karatun alqur'ani sai shiga rikita maka karatun naka to abin da yake warware wannan kuma shine a ayi ruqiya kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan sahabi mutun yayi wa kansa ko kuma wani ya masa yayi ta'awizi ya rinka tofa duk lokacin da ya fara sallah sannan a cikin wannan hadisi malamai suka ce ashe lokacin da ake mutun ruqiya idan ta kama a wannan hadisi galibi malamai suke dauko wannan cewa babu laifi a daki mutum idan shi mai ruqiyar ya san yadda ake duka din dan ba haka mutum zai samu sanda ko bulala ta tabkar mara lafiya ba yawa ba haka ake ba sai ka san yanayin yadda ake duka sannan kuma ina ma ake duka dukan yaje zuwa ga aljanna in ba haka ba sai ka kumbarawa mara lafiya jiki shi shedan din ya kama gaban sa dan akwai yanayin da kai mai bulala daya ji sai ya fita fut tun kana dukan ka daki aljini sau daya kuma yanzu mara lafiya kake duka yana nine kana ina to kaga akwai matsala saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gashi ya daki kirjin ibn abi al-as ya daki kirjin sa kamar yadda muka ji a cikin hadisi yace kuma ukhruj adwalla fita makin Allah madaukakin sarki annabi ya kore shi ya fita malamai suka ce babu laifi ai dake shi dan kamar yadda zamu zo mu ji a gaba an samu magabata sun yi irin wannan aiki to wannan hadisi yana daya daga cikin hadisan da malamai suka yi hujja da shi wajen shedan yana shiga jikin mutum sannan kuma babu laifi daki mutum lokacin da ake ruqiya amma da sharadan duka da sharadai malamai ma sukan ajiye dukan a gefe kwata-kwata in ba ta kama ba kwata-kwata yanzu misali kamar kai da baka san yadda harkar take ba amma alhamdulillahi ka dan samu wani ilimi akan yadda idan mara lafiya yana yi zaka dan iya bashi taimako na gaggawa to a lokacin abin da ya kamace ka shine kai masa karatun alqur'ani ka rubuta shi kada ka sake ka ce zaka yi duka saboda zaka samu matsala tunda ba harkar ka bace baka san yadda ake yi ba kai karatun alqur'ani insha Allah ta'ala sai a samu nasara akai Allah madaukakin sarki ya samu dace amin yan uwa hadisi na tara wanda shine na karshe a cikin wannan babi malai yace wa an kharijata bin salt an karbo daga kharija dan salt an ammihi daga baffansa annahu atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi baffan kharija ya zo dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa aslama sai ya karba addinin musulunci a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan ya karba addinin musulunci kuma ya zauna ya koyi addini gurgurdan ikon sa gurgurdan abin da zai iya thumma aqbala radi'an min indihi sannan sai ya juyo zai dawo wajen mutanansa daga wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa marra ala qaumin indahum rajulun majnunun muwaffaqun bil hadidi sai ya wuce ta wajen wasu mutane a hanyar sa ta komawa gida sai ya wuce ta wata unguwa wajen wasu mutane sai ya ga wani mutum a wajen su sun daddaure shi da maruruwa da sarkoki yace saboda hauka da ya kama shi shine majnunun muwaffaqun bil hadidi saboda hauka ta kama shi sirri sai da yasi da shi duk ma hukuncin da kuje an ce an daure shi da sarka kun ga abin ayayi tsanani yawa abin yayi yawa amma akwai mahaukata da yawa wanda suna cin suna ciyawan su akwai masu tsama hankali da yawa suna kai kawun su a cikin mutane wanda ba sa duka ba sa cutar da mutane kaga wanda mai amfani ka samu sarka ka daure shi akwai zalunci to amma duk wanda zai iya cutar da wani ko ya cutar da kansa dan ka san wani baba wani zai cutar ba kansa da kansa zai cutar idan ya dauki wani makami zai iya bugawa kansa ko ya cutar da dukiya ko abin da ya kama da haka to babu laifi wadannan sai a daure su sai a musu abin nan ko da gidan masu tsaba hankali kaji za ga haka suke kashi kashi ne za ga gansu wasu ga sanan suna ta harkokin su suna ta kaiwa da kuma wansu kwanakin baya mun je gidan ziyara za ga akwai muna shiga ga sanan wasu da yawa daga cikin suna kai komo wasu ma daga cikin suna zuwa su muku maraba akwai wanda masu dan fara samu hankali su za su dauke ku su dan zagaya da ku da sauransu wani muna shiga da ya gambe ya ce sanda zuwa Alhaji Abubakar na ce yawwa ya ce ya suwa ne ta jero min sunan mutane sai ya saji ya wance na ce duk suna nan kalau wallahi ko ya ta jero mu to kaga wannan ai shi ba shi da matsala za ku tsaya maku zuwa ku tattauna da shi ku hira da shi to amma akwai dakunan da suka bari za ku ga tirke ne ake yin sa irin na karfi ake daure musu kafafuwansu wallahi tirke ne ake yin sa na karfi a daure musu kafafuwansu shi sa irin wannan gidajen ya kamata mu dan rinka zuwa ziyara jefi jefi dan ka san irin ni'imar da Allah ya maka ta hankali yanzu yana nan Allah madaukakin sarki ya bashi hankali ya bashi nutsuwa ya bashi lafiya yana zuwa masallaci yayi sallah yaje nemi arziki yayi komai amma abin da yasa yake jin haushin Allah saboda Allah bai bashi kudi ba ba haka bane ka je irin wannan gidan ka gani akwai dakin da aka nuna mana wani bawan Allah ne wallahi mahaifinsa da aka gaya mana kowa ya san mahaifinsa a nan wajen babba ne kuma attajiri ne kudi sosai a garin nan ana fadan sunan shi kowa ya san shi a Kano amma dan sa dai gashi nan daure shi da maruruwa idan kudi ake so duk gidan mahaukatan zai iya shi gaba daya amma wallahi gashi na daura a cikin bari wanda yake zagaya da mu in tsatsin yake sai yake ce mana ya dan gidan wani ne ya ga mana sunan mahaifinsa to idan kudi ne wannan me bazai masa ba to kaga kai sai ka godewa Allah madaukakin sarki da ya baka ni'imar lafiya ga kana kai ga komo ka je kai sallah ka je ka nemi kudi ka je haka dai da dadi ba dadi amma shi yana daddaure bai ma san inda kansa yake ba to haka al'amarin yake duk wanda kaga an daure shi a sarka to ka san haukan nasa ya kai inda yake yace faqala ahluhu sai iyalan wannan mahaukacin suka ce inna hudithna anna sahibakum hadha qad jaa bi khair suna ganin shi wannan sahabi da yazo wucewa da ya bar wajen annabi sai suka ce to an ba mu labari cewa hakika wannan mutumin naku suna nufin annabi kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qad jaa bi khairin tabbas fa yazo da alkhairi an ce mana ai akwai alkhairi kala kala da yazo da su fa hal indakum shay'un tudawunahu bihi shin kuna da wani abin da zaku yi wa wannan mara lafiyar namu magani da shi shin ku taimaka masa tunda wannan abokin naku kuma abocin naku yazo da alkhairi dan alkhairin nasa ku dan buncino mana wani abu daga ciki ku warkar da wannan mara lafiyar namu shi wannan sahabi yace faraqaituhu bi fatihatil kitab yace sai ne masa ruqya sai ne masa tofi da suratul fatiha ita kadai kawai ya karanta fabari a kawai sai ya warke ina fata an fahimta mahaukacin da aka ce an sashi a cikin maruruwa amma da ya karanta masa suratul fatiha sai ya warke ya dawo normal kamar yadda kowa yake fa atuni mi'ata shatin sai suka bani akuyoyi har guda 100 saboda jin dadin wannan abin da ne musu saboda jin dadin abin da ne musu sun yi magani abin yaki yiwa amma lokaci guda irin albarkar wannan mu'jiza ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta tabbata saboda abin an dan farashi da shi sahibin ku da yazo da alkhairi to a dan bincinan mana irin alkhairin shine Allah nuna musu irin alkhairi ana karanta suratul fatiha sai ya warke saboda jin dadi sai suka dauki akuyoyi har guda 100 suka bashi fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai na zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa akhbartuhu sai na bashi labari ga abin da ya faru bai taba akoyin ko dai ba sai da yazo ya ga wa annabi tunda bai sani ba ko ya halatta ya karba ko bai halatta ba shine sai ya ga wa annabi fa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hal qulta ghaira hadha shin ka faɗi wani abin bayan suratul fatiha ita kadai ka karanta ko ka faɗi wani abu daga cikin irin surkullin da kuke yi lokacin jahiliya irin neman taimako da ake da shedanin aljanu abu na shirka shin kai wani abu bayan wannan qultu sai nace la ya rasulullahi babu abinda na faɗa sai suratul fatiha qala sai annabi ya ce khudha karba akoyin ka dari ka ci halaka fa li umri laman akala bi ruqyati batil annabi ya ce da rayuwata dan karfafa maganar laman akala bi ruqwati batilin ay allazi akala bi ruqwati batilin wanda duk yayi ci wani abu da aka bashi da ruqya ta barna wacce yake shirka to amsan maganar shine ya ci haram ya ci ba daidai ba amma laqad akalta bi ruqyati haqqi amma kai abinda ka ci na wannan abinda aka baka wallahi ka ci halak saboda ka ci ne da ruqya ta gaskiya ina fata an fahimta abinda kai daidai ne abinda aka baka kuma ka karba halaka ne babu laifi wa fi riwayatin wata riwaya kuma cewa tai faraqahu shi sahabin yake cewa yadda ne masa ruqyar ga yadda ruqyar ta kasance yace sai ne masa ruqya bi fatihatil kitabi thalathata ayyam sai ne masa ruqyar suratul fatiha duk gaba cikin kwanaki uku nan kawai suratul fatiha nake karanta masa ita kadai ghudwatan wa ashiyatan safe da yamma kullama khatamaha duk lokacin da ya gama karanta suratul fatiha din daga farko zuwa karshe jama'a buzaqahu sai tattara yawunsa a bakin sa thumma tafala sannan sai tuttufa wannan mara lafiya haka yi masa tsawon kwanaki guda uku alhamdulillah rabbil alamin ghairil maghdubi alaihim waladdallin yawun da yake a bakin sa haka sai tuttufa masa idan yayi shi kina sai ya rabu da shi washe gari ya zo ya karai har kwana uku shikenan kwana uku kawai sai mara lafiya ya samu lafiya dan uwa wannan shi ke nuna mana ashe abu na farko karfi da tasirin suratul fatiha irin wannan ya faru a cikin hadisin muslim da sahabi abu sa'id al-khudri Allah kara masa yarda shi ma da shi da wasu sahabbai sun yi tafiya sai suka biyo ta wani kauye saboda haka dare yayin musu suna so su samu wajen da za su yada zango da safe su wuce sai suka nemi mutanen garin da Allah su dan ba su masaukin da za su zauna zuwa safiya sai mutanen garin gabaɗaya suka ce ba su basu masauki ba suka ce ba masauki suka ce gaskiya ba masauki saboda haka sai suka koma gefe suka tafi can kamar bayan gari ko bayan unguwar suka dan samu guri suka zauna tunda an saba yada zango a cikin daji ma wani lokacin za su zauna da safe su wuce to ana haka da daddaren kawai wani miciji sai je ya sari shugaban garin kamar ka ce dagacin garin ko mai unguwar garin kawai sai je ya sari shi saboda haka aka yi ta yadda za a yi a samu maganin da za a warkar da wannan dagacin abin ya kiyuwa duk masu magungunan garin aka kira kowa ya yi abin da zai abin ya kiyuwa saboda kuma gashi nan yana ta shura zai mutu sai aka ce ai akwai waɗancan mutane baki da suka zo muka hana su masauki mu je mu tambaye su maybe za a samu magani a wajensu saboda haka sai aka je ana zo aka tambaye su cewa ga abin da ya faru shin kuna da magani sai ɗaya daga cikin sahabban annabi tsira da aminci tsakar tabbata a gareshi yace tabbas wallahi ina da magani amma wallahi ba za mu muku ba ma sai kun ba mu wani abu to ba mun ce ku sauke mu ba kun ki sauka mu saboda haka wallahi ma maganin mai zana sayarwa ne sai suka ce to shikenan aika tsada da karshe sai aka tsaya a watar waya a cikin Bukhari aka ce za a bada akwai 30 kun ga akwai dan kudi saboda haka sai suka ce mu je Abu Sa'id al-Khudri ya wuce gaba yaje ya samu dagacin nan shi ma abin da ya karanta masa shine suratul Fatiha guda ita kadai kawai karanta masa wata ruwaya aka ce kafa bakwai wata ruwaya kuma kawai ba a fadi kafa ba ya karanta masa suratul Fatiha yana karanta masa a cikin ruwaya sai yake cewa kamar an kwanta mutun daga dauri lokacin da aka samu mutun aka tamke shi to yadda shi wannan shugaba yaji kamar an kwance masa daurin da aka yi masa lokacin da ya karanta masa suratul Fatiha kawai sai ya tashi sai gashi ya samu sauki saboda haka suka dauki akwayoyinsu 30 suka basu to sabai tun hanya sai suka ce to ya kamata mu raba wannan kowa ya dauna sa sai Abu Sa'id a matsayin sa na jagora sai ya ce a wallahi babu wanda zai dauko dai sai mun kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam mun je mun nemi izini saboda ga yadda abin ya kasance idan ya bada izini to in bai bada izini ba a dawo musu da kayan su aka kora akwayoyi aka tafi wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka bashi labarin abin da ya faru annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya murmushi ya kalli Abu Sa'id ya ce ma adraka annaha ruqya ya ce kai Abu Sa'id waye ya gaya maka wannan ruqya ce irin kamar mamaki yake ya aka yi kasan suratul fatiha ruqya ce aka karanta aka samu sauki annabi yana mamaki wata ruwayar sai yake cewa ai innaha ko innahu yulqa fi raw'i ai abin da ya faru shine kamar ji ne kamar an jefa abin a cikin zuciyata kawai ji ne kamar an ce man karanta suratul fatiha shine malamai suka ce ilhama ce ji yayi kawai kamar an ce karanta suratul fatiha saboda haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ku raba ni ma ku bani nawa sallallahu alaihi wasallam ware da gaske wa buri buli bi sami minku yace ni ma ku raba ni ma a bani kaso na sallallahu alaihi wasallam to kun ga shi ma Abu Sa'id al-Khudri mai karanta suratul fatiha an samu lafiya wancan sahabi me karanta suratul fatiha to kun ga wannan nassi ne ya tabbata akan suratul fatiha tana warkarwa shi yasa daga cikin sunayen suratul fatiha akwai suratul ruqya ina fata mun fahimta suratul ruqya haka malamai suna kiranta da wannan sunan me yasa saboda wannan hadisi ma adraka annaha ruqya wa sanar da kai suratul fatiha ruqya ce ana tofi da ita a samu lafiya to shi yasa sai malaman tafsiri suke ce mata suratul ruqya dai daga cikin sunayen da ake karanta ake kiranta da shi kenan sannan karkashin wannan hadisi ɗan uwa mun fahimci cewa wasu daga cikin malamai suke cewa ko mafiya yawa malikiya hanabila hanafiya shafi'iyya duk sun bada fatawa akan ka shaykhul islam bin jami'a ibn imam ahmad bin hanbal da malamai na kusa kusa ma irin su bin baz da sauran sun bada fatawa akan cewa mutum babu laifi idan ya ruqya ya karbi ladan akan sa ina fata an fahimta wannan shine abin da malamai suka tabbatar cewa babu laifi saboda wannan nassoshin da suka tabbata idan mutum ya yi ruqya aka samu lafiya aka bashi abu babu laifi ya karba wannan hadisi yana ɗaya daga cikin abin da ya fito mana da shi a fili muka fahimce shi Allah subhanahu wataala ya samu dace to wannan sune hadisai da malam ya kawo mana kusan guda tara da suke tabbatar mana da yiwuwar aljani ya shiga jikin mutum saboda haka duk abin da malam zai kawo mana a gaba kawai cikon magana ce mafahimta me nake nufi da cikon magana shine karfafa magana ce amma hadisan da malam ya kawo mana da ayyana sun isa ko ba su isa ba sun isa ko bai kawo mana wata magana ba to amma yana so ya ƙara karfafa maganarsa da wasu maganganun musamman dalili na hankali da kuma da maganganu na malaman likitanci shine yanzu abin da zamu shiga insha Allahu ta'ala malai ce salisan abu na uku al-adillatul aqliya bayan ya kawo dalili na alqur'ani da na hadisi sune al-adillatul naqliya kenan yanzu kuma zai tsallaka zuwa al-adillatu al-aqliya dalilai na hankali sai ce yaqulu shaykh muhammad al-hamid malam muhammad al-hamid ya fada wanda alƙali ne yana ɗaya daga cikin masu bin mazhaban ko kuma ɗariƙar na kashabandiya yawa ya yi karatu a wajen al-hasan al-banna a misira ya ɗan shiga cikin ikhwan lokacin da ya zo misira karatu suna kiransa a shekul hamawi a misira to shi ne ke cewa idza kana al-jinnu ajsaman latifa idan aljinnu sun kasance jiki ne masu taushi kamar iska kamar yadda muka sha bayani a baya lam yamna aqlan wala naqlan sulukihim fi abdani bani adama to ai hankali ko nassi babu abin da zai hana a ce su aljinnin sun iya shiga jikin dan adam in dai har yanayin su yadda yake kamar iska ne to me zai kore a ce sun iya shiga jikin dan adam wannan za ku ga duk maganganun da yake kamar anan wajen galibi duk maganganun da suke da hankali shi yasa ku ga akwai falsafa a cikin magana saboda maganganun da suke da alaka da hankali ita kuma falsafa kamar yadda kuka sani hankali ne kawai tsantsa ake istikhdamin sa ba wannan shi kawai a koya baka yadda zaka fahimci abu da hankalinka ko ba nasi masu ilmin kalam kenan malai ce fa innal latifa saboda abu mai taushi yasluku fil kafif yakan iya shiga abin da yake mai kaushi kamar yadda mu jikin dan adam abu ne mai kaushi iska kuma abu ce mai taushi iska tana iya shiga jikin mu ko ba ta iya shiga tana iya shiga to abin da yake nufi kenan yace kal hawa zai ba mu misali yace kamar iska masalan fa innahu yadkhulu fi abdanina tana iya shiga jikunan mu wa kannadi haka nan kuma wuta tasluku fil jamri zaka ga wuta ta shiga cikin me garwashi wuta tana iya shiga cikin garwashi kaga ta ratsa hatsake saboda wuta mai ce ce latifa ce garwashi kuma abu ne da yake kafif saboda ka za ta iya shiga cikin sa yace kuma wal kahraba tasluku fil aslak hakanan kuma kamar wutan nefa wutan lantarki wayoyi wuta tana iya shiga cikin waya yanzu wayar lantarki ita idan ka ajiye ta ka zona ta kawai ba a zona wutan lantarki ba wuta za ta kawo ko ba za ta kawo ba ba za ta kawo ba to amma da zarar an zona wutan lantarki sai wuta ta yi me sai ta kawo ina fata an fahimta shine abin da yake nufi yace bal bar ma ba ma waɗannan ba wa kalma'i fil atribati war rimal hakanan kamar ruwa a cikin ƙasa da kuma rairayi yanzu idan ka zuba ruwa a cikin ƙasa ina yake shiga cikin ƙasar yake shiga haka ne cikin ƙasa ruwa yake shiga saboda yanzu idan aka yi ruwan sama minti goma suka nemi shi ka rasa yana ina ya shige cikin ƙasa to amma yanzu misali
kasar nan da ruwa ya shige zaka ga inda ruwa ya tsaga ta koyi fasa ta ya shiga ba zaka gani ba haka nan cikin rerayi idan ruwa ya shiga ba zaka gani ba saboda me saboda ruwa abu ne da yake yana da latsafa shi ma yana da taushi shi sake iya shiga cikin abin da yake mai kauri tunda kasa mai cece tana da kauri tana da kauri kwarai sai mallai ya ce wa siyabi haka nan ruwa kuma yana iya shiga cikin tifafi idan ka dauki yadi ka bude shi sai ka zuba ruwa ruwan me zai zuba ne ta kasa haka ne to ruwa kaga ya ratsa cikin tifafin nan ya zuba ta kasa amma zaka ga inda tifafin yake ce ruwan ya zube yanzu misali kai ka dauki dan yatsanka hannunka ka dauki tifafi idan ka sa hannunka a jikin tifafi zai iya shiga ya kullo ta baya ba tare da yahuda ba ina fata an fahimci abin yan uwa shi zan ga muku abu ne da yake akwai falsafa a ciki saboda haka ruwa zai iya shiga cikin abin da yake mai kauri kamar yadda yake shiga cikin kasa ko jikin tifafi amma ba tare da abin ya yage ba amma annahu laysa fil latafati kal hawa'i wal kahraba tare da cewa idan ka kalli ruwa ma taushin sa bai kai na iska ba bai kuma kai na wutar lantarki ba qala wannan malami ya gaba da cewa qad wa qafa ahlul haqqi mawqifat taslim lin nususil mukhbira bi dukhulil jinni ajsadil insi yace malamai ma'abuta gaskiya dukkanin su sun tsaya ne tsayawa ta sallamawa nassoshi waɗanda suke bada labari game da shigar aljani jikin mutane dukkanin su sun sallama babu mai musu ko inkari akan haka wa qad balagat min al-kafrati mablagan la yasihu al-insiraf anhu illa inkar al-munkirina yace yawan nassoshin da suka zo wanda suke tabbatar da cewa aljani yakan iya shiga jikin mutum yawan su ya kai mablagan isar da la yasihu al-insiraf anhu baya inganta ba zai yu a kauda kai gabarin su ba ila inkaril munkirina izuwa ga inkarin masu inkari dan wani yayi inkari mutum ɗaya mutum biyu nassoshi na alqur'ani da hadisi da yawa sun tabbata akan tabbatar da abin to ta ya za a yi mu bar nasi ko mu juya zuwa ga inkarin mai inkari malai ce ba za mu yi haka ba wa hadiyanihim da kuma shirbucin su alhadiyan shine shirbuci at-takallum bi ghayri tafakkur irin zancen da mutum yake babu tunani ba hangen nesa sai a ce alhadiyan to wa hadiyanihim da shirbucin su kenan da shirman su ba za mu juya mu kallo wannan ba malai ce fa innal wahyi as-sadiq haqiqa wahyi na gaskiya قد انبانا هذا يا رجا بام لبارن يوار الجني زي يشيغا جكين متي وان الاذعان له يقتضيه حقيقه سلما وازوا غ ابند وحي يتبتر ده متاني سكاي غبا ديا يقتدي ينا حكمتا ينا حكمتا فاروار هكن ده يوارسا دون ما تاويل سخيف يخرج بالنصوص عن صراطها الى تعريجات لا يسلم معها اسلام ولا ينعقد بها اعتقاد صحيح ما ليس بتردا tawilance ba fassarori waɗanda suke marasa kan gado su ne sahifun aka ce sahafa abinda yake na shirme kenan da rashin kan gado ya kharuju bin nususi irin tawilatan da suke fitar da nassoshi na shari'a an siratiha daga hanyoyin su ingatattu da shari'a ta ajiye su akai ila ta'arijatin zuwa ga kokarin hawar da nassoshin kokarin dora su akan laislimu a islamun fassarorin da hatta addinin musulunci bai yarda da su ba zai karbe su ba sannan wala yanqidu biha i'tiqadun sahihun babu wani kudiri kuma kyakkyawa da mutum zai kudirce shi ma da zai yarda su ya sallama musu sai malai ce huwa al-imanul mujzi'ul manjiu min naril khulud fil akhirati imani da cewa aljanu suna iya shiga jikin mutum shine imanin da zai isarwa mutum kuma ya kubutar da shi daga wutar da za a dawwama a cikin taranan lahira Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu kala malai ya ci gaba da cewa ووقائع سلوك الجن في اجساد الانس abubuwan da suka faru ko suke faruwa na shigar aljani jikin mutum kafiratun mushahadatu la tukadu tuhsa likathratiha malai yace abubuwa ne da suke da yawa kuma an shaida an tabbatar an gani ta yadda ba za ma su irgu ba in aka ce kawo labarin inda kaga aljani ya shiga jikin mutum yawan su ma ya kai yawan da kai ba za ka irga ba da yawa can ya faru nan ya faru can ma ya faru likafarati ya saboda yawansu sai malai yace famunkiru zalika wanda duk zai zo ya rinka inkarin cewa aljini baya shiga jikin mutum mustadimun bil waqi'il mushahad to yana kokarin cin karo ne da abin da yake tabbas ya faru kuma an ganshi kowa ya tabbatar da shi wa innahu la yunadi bi butlan qawlihi shi kansa maganar da zai fada abin da yake faruwa yana kira ne zuwa ga lalacewar maganar sa ko kuma abin da yake so ya tabbatar wannan duk magana ce za ku ga ta hankali da yake so ya tabbatar da cewa aljani yana shiga cikin mutum ko da babu nasi amma dai kamar yadda na ga mana a baya shine mu nasin ya wadatar da mu wannan magana ya surutu ne a cikin rududun rudud ala abatil sunan littafin da ya ciro kenan qala al-qadi abdul jabbar al-hamdani al-qadi abdul jabbar al-hamdani ya fada wannan al-qadi abdul jabbar din shi kuma ban mutazali ne abdul jabbar al-qadi abdul jabbar al-mu'tazili ya kasance yana daya daga cikin manyan malaman mu'tazila da suke ji da shi kware da gaske alqalin har ma sai masal qabila qabul qubat alqalin alqali dan babu wanda suke laƙin wannan laƙabi a sunansa sai shi suna ce masa babban alqali amma ba mu'tazila ne to kun san ko mu'tazila su gaba daya daya daga cikin abin da ya halakar da su ya shigar da su cikin rami shine ilmul kalam ilmul kalam duk wanda suka bi ilmul kalam falsafa wajen tauhidi da tabbatar da Allah za ku ga mazhabin su mummunan mazhabi ne a bangaren abin da ya shafi aqida to yana daya suna daya daga cikin wanda suka fifita ilmul kalam wajen tabbatar da Allah madaukakin sarki a hararo a halatto da hankali wajen tabbatar da Allah a kawo wasu abubuwa irin abubuwan da za ku ji irin ana kawo a cikin hayatul islam so law kana kaza la kana kaza kun ga wannan ba nasi bane law kana kaza ma kanat menene fil makhluqat to duk irin waɗannan abubuwan za ku ga abubuwa ne na ilmul kalam na falsafa wanda addinin musulunci baya buƙatar su shi ilmin falsafa ko ilmul kalam malamai suka ce ilimi ne da jahili baya buƙatar sa malami kuma ya wadatu daga gare shi an fahimta an bai jin zancen ko jahili baya buƙatar sa dan zai rikita shi ana fara zaka ji kai an dauke ma wuta eh da an fara falsafa zaka ji an dauke ma wuta wallahi shi kuma malami saboda akwai nassoshin alqur'ani da za su wadatar da shi baya buƙatar sa to me amfanin sa kenan to shi haka yake annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da sabon sa dubban san ilmu kalama daga baya aka fito da shi lokacin da yan waɗanda suke waɗanda ba musulmi suka shigo addinin musulunci masu irin ilimin sai suka kokarin shigar da shi amma da asalin ilmul kalam ilimi ne na arnanci irin su Aristo irin su Platon irin su wane ne zaka ji sunaye su sunaye wasu ili to sune malan falsafa da arnani to daga baya sai aka samu wanda su kuma wanda ake ce musu falsafatul islam ma'ana malaman falsafa ta musulunci irin su Ibn Sina da sauransu su kuma sai suka aro su musulmi amma sai suka aro ilimin falsafa sai suka shigo da shi addinin musulunci to yana daya daga cikin abin da gaskiya ya rikita ya ruda abin da ya shafi ilimin aqida dan duk ilimin aqidan da tauhid da falsafa ta shige shi to sai ya rikita shi Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan malami ba mutajai yace idza sahha ma dalalna alaihi idan abin da maka kafa hujja akan sa ya riga ya inganta ya gabatar da wata magana ne a baya can yace min riqati ajsamihim nasiranta na jikin aljanu wa annahum kalhawa cewa kuma su aljanu kamar iska ne sai yace to lam yamna dukhuluhum fi abdanina to babu abin da zai hana shigar su cikin jikunan mu kama yadkhulu ar-rihu wan nafasu al-mutaraddidu alladhi huwa ar-ruhu fi abdanina min at-takharruqi wat-takhalkul yace kamar yadda iska da kuma numfashi da yake kai komo a jikin wanda numfashin mutum shine ransa idan ba numfashi mutum ransa zai tsaya haka ne yace to kamar yadda suke yawo a cikin jikin fi abdani a cikin jikunan mu ta yadda idan suka shiga din ba za ka ga inda aka tsaga ko aka huda iska ta shiga jikin mutum ba at-takharruq wat-takhalkul shine hujewar abu da tsagewar sa yanzu idan iska ta zo ta shiga jikinka ta ina zaka ga an tsaga jikinka iska ta shiga ba zaka gani ba amma kuma iska tana shiga jikinka ko ba ta shiga tana shiga to haka ma idan shaytani ya shiga jikinka ba wai gaji zaka yi wani abu ya shiga jikinka ba ko kuma kaga an yanka jikinka babu daya yadda ka san iska take zuwa ta shiga jikinka tai ma tasiri to haka shi ma shaytan yake iya zuwa shiga jikinka haka mallan yake so ya bayyana mana yace wala yu'addi zalika ila ijtima'il jawahir fi hiyazin wahid yace haka kuma baya bayuwa ya kasance a ce jawahir guda biyu kuma ko fiye da haka sun hadu a cikin jiki guda daya wannan ita ma wani abu ne na falsafa wallahi naka ce aljawhar wani abu ne da malaman falsafa suke kawo shi a matsayin kishiyar al-ard suka ce duk halittun duniya gaba daya guda biyu ne ko dai ya kasance abu jawhar ne ko abu ya kasance al-ard ne me jawhar jawhar shine ma huwa qa'imun bi nafsihi shine abin da yake tsayawa a kan kansa al-ard kuma shine ma huwa qa'imun bi ghairihi abin da yake tsayawa a wajen da wanin sa barin ba da misali aljauhar shine abin da yake yi tsayawa ka ganshi ba tare da dan farashi da wani abu yanzu misali mutum ko ka ce littafin nan jauhar ne amma kala misali a ce kala farar kala ta jikin littafin yanzu paper littafin nan wace iri ce fara ce to ita paper al-ardi ce ita paper misali kala za ta yi tsayawa ba littafi yanzu misali a ce farar kala kawai a ce ana so ka fito da farar kala ina farar kala take farar kala ba za ta yi tsayawa ba sai ta jingina da wani abu barin ƙara ba da wani misali misali a ce at-taharuk motsi motsi ina motsi yake ana ganin motsi to amma idan ni na motsa fa yanzu zaka iya cewa ma zaka iya cewa me ni ina motsawa to motsin baya tasiri sai dai haɗe ne da ni an fahimta tebur ne idan na jijjiga shi tebur yayi me to amma idan ka dauke idan ka tsere tebur ina motsin yake yanzu an gane to teburin aljauhar ne shi kuma motsin al-ardi ne Allah ya sa an fahimta wallahi falsafa ce kawai shine na ga muku abu ne da shi ni ban fesa ilimin falsafa ba gaskiya saboda abu ne da kawai zai zo ya rikita mutane to amma dai yana so ya fito maka da abu ne a hankali to sai ya ce shi mutum jauhar ne aljani ma jauhar ne to wani zai ce ai jauharai guda biyu sun haɗu kuma ba za ta yiwu ba yanzu misali ta za a ce mutum ya shiga jikin mutum ɗan uwansa kuma ya zauna an gane a ce mutum ya zo ya shiga jikin mutum ɗan uwansa kuma su dunkule su zama abu ɗaya zai yiwu ba zai yiwu ba to jauhar guda biyu baya haɗuwa to wani zai iya cewa to idan aka ce aljani ya shiga jikin mutum to ai kamar jauharai guda biyu sun haɗu an gane to shine abin da malaka yake so ya faɗa sai ya ce li'annaha la tajtamiu illa an tariq al-mujawara ai ba sun haɗu ne da aljani da mutum aljani ya iya shiga jikin mutum ne ta hanyar mujawara maƙotaka ta hanyar maƙotaka ba ta hanyar ya narke ya zama shi ba la ala sabilul hululi ba ta hanyar ya narke al-hululi shine abu ya narke ya zama wani ba ta wannan hanyar ba inda ma tadkhulu fi ajsamina yace aljanu ko shaydanu suna iya shiga jikunanmu ne kama yadda kullu jismur raqiq kama yadda jiki abinda yake mai dan karami wanda bashi da girma yake shiga fi zurufi cikin abinda yake mai girma in aka ce az-zuruf az-zarf yana iya daukar ma'ana al-wi'a wata jaka da take mai girma babba ko duk abinda wani yake iya zama a cikin sa yanzu misali wani littafin nawa idan na ninke shi na samu jaka na sashi a ciki littafi ya shiga cikin me ya shiga cikin jaka littafi jauhar ne jaka ma jauhar ce amma littafi ya shiga cikin jaka an fahimta yanzu littafi ya narke zama jaka kenan bai narke zama jaka ba mujawara ce maƙotaka ce kawai idan kaga dama ka ɗauko littafin daga cikin jakar ina fata an fahimta to haka shigar aljini take jikin mutum ba wai ya narke ya zama mutumin bane Allah ya sa an fahimta malai ji intaha wannan magana da aka ɗauko daga cikin akamul marjan ta tike wannan falsafa ce kamar yadda na gaya mana Allah ma dauke sarki ya samu dace sai mu dakata anan yan uwa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya amin Allah ma dauke sarki ya yafe mana kurakuran da muka faɗa a cikin a wannan karatu namu insha Allah ta'ala sati mai za mu tashi aqwalul ulama zattutukan da malamai suke game da abinda ya shafi shigar aljanu cikin mutum سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله